Misoraro a kan mita 88.5 da FM na zamani, sunana Abba Isa Muhammad, dauke da rahotannin abubuwan da suka faru a ƙarshen makon da muka yi ban kwana da shi, wanda wani kwamiti kenan na waraka ya shirya wani taro domin wayar da kan masu ruwa da tsaki game da yadda za a magance yawan cin zarafin ƙananan yara musamman mata a nan jihar Kano. Har ma kuma mun zanta da shugaban wannan kwamiti wanda ya mana ƙarin haske game da wannan taro da suka yi.
Sunana Sanusi Sadu Saliu, ni ne shugaban kwamitin gudanarwa na cibiyar ba da agaji da gaggawa na yara da ko mata da ake cin zarafin su waraka santa kenan.
Kun shirya wannan taron ne makasudin shiryawa?
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kwanaki 16 domin tunasarwa da nasiya da kawo ƙarshen cin zarafin da ake yi wa ƴaƴa mata. Shi ne makasudin shirin taron, mu ga yadda za mu yi magana da ƙarfi a kawo ƙarshen cin zarafin da ake na jinsi.
Kamar wannan irin cin zarafi kuka fahimta a ne wannan?
Musamman mu da nan jihar Kano za mu ci fyaɗe. Kusan bayan a waraka haka kuma ni ma'aikaci ne aikata shari'a. Kisa din da muke samu na fyaɗe ya yawa, ya kasu, ya fice hankali. To muka ga akwai buƙatar a wayar da kan al'umma, a jawo hankalinsu, a nuna illa da munin fyaɗe.
Kamar wata hanya ce take bayar da kofar wannan al'amari na fyaɗe ne?
Yawanci wato a ce uwa da uba ba sa tare. Abu na biyu kuma talla da ake sa yara haka. Abu na uku kuma iyaye da ba sa jin ƴaƴansu a jikinsu, musamman halin da yaran suke ciki ba. Duk hanyoyi ne suke kawo abin da fyaɗe.
To ita ma ɗaya daga cikin mallata wannan taro ta yi ƙarin haske game da yadda za a tunkari wannan matsala da kuma magance ta.
Sunana Halima Tibello, ne ce executive director ta Women Gender Developers, a Hausance ƙungiyar inganta rayuwar mata da ƙananan yara. A haɗu tare a tattauna a ga menene mafita saboda wannan harkar cin zarafin yara mata, wani ma ya ce har da mazan gaba ɗaya ne, da mazan da matan da ana cin zarafin yaya. To idan aka samu fahimta a yadda na ce, kaga wannan taron har da ƴan sanda da justice da education da women affairs da ministry of health duk an haɗu an saboda a haɗa kai waraka, kaga ne su suka organize wannan da society for family health.
Magance matsalar cin zarafin ƙananan yara musamman mata ko maza.
Hanya mafi ɗaya na farko, iyaye su ja ƴaƴansu ciki, su wayar musu da kai. Kar ka ga wani baƙon fuska ko ma na gida, yawanci ma a gida ne ake cin zarafin su. A'a, in kawu ya zo ya ce zo nan, a'a wannan ya zo ya ce zo. Ko daga lokacin da yarinya ta ga ana mata wasan banza, to sai maza ta gaya wa iyayenta. Ko yaro duk lokacin da wani zai ce in gwacin gam, a'a irin aiken nan da ake ya aike su bayan magariba, ko kuma a je guri kaza, ko kuma a saba wa yara ƙanana da kuɗi, shi ma ba ciwo.
Ba ta ganin wani lokacin kaman iyaye ne suke gaza soki nauyin da yake kansu na hidimta ƴaƴansu.
Kwarai, a shi ne ma babban matsala. Iyaye yanzu suna gudun ɗaukar nauyin ƴaƴansu, sai dai mu yi ta hayayyafa a ce muna da ƴaƴa da yawa, amma mun manta da cewa ƴaƴan nan da yawa da muke da su yaya tarbiyyarsu yake? Mun kula da damuwarsu, mun kula da buƙatunsu. Yara ma fa yanzu suna da buƙata. Wannan uwar da rarrashe da shafan kai za ta ce to in abu kaza ya faru abu kaza, ba kyau kar ki abu kaza. Ko a cikin rarrashi, a cikin kwanciyar hankali da wasa da dariya, kin ga an kai haka, ita ir ba ta da ƙawar da ta wuce wannan iyayen nata. Amma daga lokacin da muka nuna ƴaƴanmu ba mu da lokaci, to matsala fa ba ta ƙare ba. Dole sai mun yadda wannan al'ada na jin kunya. Muna jin kunya muka haife su, ƴaƴanmu ne fa. Idan suka lalace mu za a zaga, idan suka lalace suka zama wani abu ce za a ce wa ƴaƴan wane ne? To ina kunya? Ƙarshen kunya kin jawa kanki, ba ki taimaka wa ƴaƴanki ba. Shi ma mahaifi bai kamata in ya fara shigowa yana gyara murya a waje ba. Su wane ne abokansa? Iyalansa su ne abokansa? Iyalansa su ne abokan hira? Ba gaskiya ba, suna da buƙatu. Kaga iyaye idan baka da shi, ba kullum bane za ka kasance baka da shi. Ran da kake da shi ka nuna wa yaro kana da shi, ya dan ji daɗi. Ran da baka da shi ka nuna mishi ba ka da shi, ka ja shi jiki, yaro ya san akwainka, ya san babunka, ya san kana ƙaunar shi, ya san kana son shi, ya san ka damu da shi.
To bayan nan akwai saukar karatun Alƙur'ani mai girma da aka gudanar a yankin Gwaciranci da ke Ɗorayi a ƙaramar Kumar Kumbotso da ke nan Kano, a makarantar Islamiyya ta Tarbiyatul Aulad wata Alimu da ke Ciranci kan gada. Har ma kimanin ɗalibai 302 suka sauke Alƙur'ani mai girma. Sai dai a zantawa mu da shugaban wannan makaranta Malam Mahdi Abdulmumin Suleiman, ya bayyana cewar suna da ɗalibai fiye da 300, amma kuma suna amfani da makewayi guda 6 ne kawai, kamar yadda ya mana ƙarin bayani bayan an kammala taron sokar.
Babu shakka wannan rana ce mai matuƙar farin ciki, inda har Allah ya nuna mana ranar da yau gashi wannan makaranta ta mai albarka ta yi ɗalibai guda 302. Alhamdulillah. lillahi wannan ka tabbatar tun daga jin yanayin adadin number tasu zaka tabbatar abu ne na farin ciki babu shakka
wannan karo na nawa ne
wannan karo na bakwai kenan a cikin wannan makaranta mai albarka maza 102 mata kuma guda 200 makaranta ba za mu ce komai ba ba a rasawa tunda makarantar da take da dalibai kuma da 3000 a cikin wannan makaranta ka tabbatar duk mutsugunai dai da za a ce akwai sa a makarantar zaka samu sai dai ai maleji haka na ma mutsugunin tunda kaji an ce a haka shi ma sai dai a ce ai maleji
mutum makewayi
makewayi alhamdulillah makaranta muna da guda 6 na mata guda 3 na maza guda 3 to kaga daga jin adadin number da kuma adadin daliban da suke cikin wannan makaranta mai albarka za ka kancewar akwai karancin wajen zagayawa kwarai da gaske
kamar me kuke bukata yanzu
muna bukatar taimako babu shakka a cikin makaranta na farko gwamnati ta kula da wannan makarantar dan ganin sun kawo mata zaman lafiya ku babu abin da zai tabbatar da shi face a tabbatar da an yi zaben iyayen yara kamar yadda sama da 741 iyayen yara suka zauna suka yi taro a baya suka nuna goyen bayan su da ai haka
Kabiru Adofar shekara shine shugaban karamar hukumar ta Kumbotso yace kuma karamar hukumar za ta bakin kokarin ta wajen garin tarayyewa wannan makarantar cinkoso musamman ta fannin wato ajujuwa da kuma gine-gine
yau muna cikin farin ciki ranar da Allah ya nuna mana waɗannan yara 300 suka sauke alkurani wannan ya nuna cewa mutanen karamar hukumar Kumbotso da kuma na wannan gari na Tiranci sun jajirce akan sadaukar da kai wajen koyan alkurani kuma Allah da iko sa sun samu wannan alkurani Alkur'ani kuma ina kira a gare su su yi kyakkyawan amfani da shi shi karatun Alkur'ani baiwa ce ba kowa yake zaba ya ba ba sai wanda ya so
ita wannan makaranta wanda ta goma shi za ta samu saboda abin alherin da kai
to ita wannan makaranta kamar inda ka sani ta yi girma ta yi yawa muna nan muna dubawa ma inda za mu yi mu magance dukkanin matsalolin ta na rashin gurin zama wannan Allah da a cikin kasafin kuɗin mu mun sa wannan makaranta a ciki kuma Allah da za a zo a ƙara musu gine-gine domin su ci gaba da wannan kyakkyawan abubuwa da suke insha Allah
to bayan nan kuma akwai ofishin yan bijilanci da aka bude wanda aka walakabi da annual kiya dake ungwar dorai kan fako a yankin karamar kuma gwale dake nan Kano har ma kuma mun zanta da commander yan bijilancin da aka bude office din a ranar Lahadi ta mako nan da ya gabata
za mu so mu ji suna da matsayi
sunana Ali Gambo Ahmad amma dai unguwa ta fi sanin malami Jo yau mun na gudanar da biki na bude wannan office na bijilanci na annual kiya sunan shi na masallacin ED unit wanda a unguwannin sun hada guda hudu farko akwai unguwar Fago wanda yanzu office yake a area gurin na biyu akwai unguwar Kudu wanda mai unguwar shine chief security officer ma na office din sannan akwai unguwar Sabon Fegi
za ku fi mai da hankali akai
yanzu za mu fi mai da hankali akan ganin cewar waɗanda ba su fara shaye-shaye da sace-sace ba ya zama nan mu san yanda za mu dakatar da su da shawarwari da ta kowace hanya waɗanda kuma suke yi shaye-shaye sace-sace da fyaɗe da sauransu haka mu san yanda za mu musu nasihohin da za su daina idan sun ki kuma to shine duk wanda ya shiga hannu sai mu mika shi ga hukuma ofishin yan sanda ko mu tsaya tsayin daka mu tabbatar ya kai kulle hukuncin laifin da ya aikata
mun samar da wani committee ko sashi da zai dinga sulhunta jama'a idan abin da ya faru tsakanin su ba na laifi bane na haƙi ne
to alhamdulillah cikin wannan office muna da committee a kalla sun kai 4 zuwa 5 na farko akwai committee sulhu wanda na dattawan office ne a kalla yanzu mun kai mutum 67 ne a wannan office wanda members ne muna fita da daddare to committee sulhu na dattawa na unguwa haka sannan akwai committee tsaro shi ma na dattawa ne na unguwa sannan akwai committee tsaro na cikin mu sai akwai kuma committee na operation committee na mutum 47 wanda suke sune suke operation da daddare akwai committee na maslaha na unguwa ma tsakanin ko da dan vigilance ne da wani wanda ba dan vigilance ba duk muna da wannan committee a cikin wannan office
ne fatan ku ga jama'a
fatan mu kamar yanda al'umar wannan ungwani hudu suka ba mu mai dauke da akalla mutane kusan 10,000 da wani abu suka ba mu haɗin kai da goyen baya akalla kai ma ka gani a yanzu ga sun zo bude office to alhamdulillah hakan ya nuna mana mutane sun yaba da abin da muke yi kuma duk abin da muka yi na kuskure suna kiran mu su zo su ba mu shawara dan haka mu yanzu wannan office na vigilante da ni commander da members ina gaba daya muna yawo mu ba sai lalle mun aje wani makami a jikin mu ko wannan badan da an gamu kirarin kenan ga masu sulhu na abin da ake gaya mana kenan
wannan hanyoyi za ku wajen dorar da wannan abu da kuka ce ana gaya mu
to insha Allah za mu ci gaba da yi dora abin da muke yi na da sannan idan da wani abin da aka ga muna yin kuskure to a zo a same mu a zo ka samu wanda ka ga yana ba da matsala ka kira shi gebe ka tintide shi wani kaza da kake yi kamar a fahimtar ka bai kamata ba saboda kaza 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 a matsayin ka na dan bijilanci shugaba a wannan guri shine idan mutum kuma bai ci ba shine sai ka sanar da kaman commander sa na wannan guri in commander ne kuma akwai zonal commander in kuma zonal commander ne akwai state commander duk wanda ya lebi akwai na sama da shi
engineer Umar Muhammad Soron dinki shine mai unguwar wannan yanki ya kuma yi karin bayani game da yadda suke bawa harkokin tsaro tallafi da gudunmawa domin ganin an samu zaman lafiya mai dorewa
to mai unguwar kudu Alhaji labaran Umar Muhammad Soron dinki ga wannan office an bude me za ku ce a matsayin ku na iyayen kasa
ba abin da zamu ce da ubangiji madaukakin sarki sai godiya al'umma suna ba mu hadin kai 100% samarin unguwa suna ba mu hadin kai 100% kuma mu sakamakon irin biyayya da hadin kai da suke yi wa gwamnati da hukuma da masarauta muka ga ya kamata mu ma mu ba su ta mu gudunmawa 100% kuma mu ne musu nasiha da su tsaya su duba Allah su yi al'umma adalci kar su yadda su saka wani gilli a zuciyarsu dan ba ka shiri da wani ka kaga wani sharri ko ka jefa shi wani a cikin wani mugun hali to mutai ke yayi karshen sa saboda kuma muna fatan za su tsaya su gaba da kare dukiyoyi da rayukan al'umma tsakanin su da wanda ya halice su
wasu lokutan rashin bita ko ilmantar da su yakan sa a zargi suna wuce makadi da rawa ku wace rawa kuke taka wajen garin kun wayar musu da kai kuma kun gaya musu iya inda hurumin su
alhamdulillah na farko mun gabatar da batch na farko mutum 33 mai girma DPO yayi musu bita da kansa kuma alhamdulillah suna kwatantawa na biyu mun siyo littafai na shari'a da ishafa bangaren kotu da littafai na shari'a da ishafa yan sanda ana musu bita a kansu saboda kada su yi tsaho su fice kai su tsaya iya matsayin su na bijila in an kama a tura inda ya dace gurin yan sanda so kuma su suka san me ya dace za su yi wa mutum
zai fuka sun kaso kala biyu ko fiye da haka akwai na laifi akwai kuma na haƙi wato criminal da kuma civil wanne kokari kuke wajen ganin kun magance kananan matsaloli wanda suke tasowa tsakanin al'umma
muna iya yin mu tsakanin mu da wanda ya halicce mu duk mutumin da yazo mana da korafi mukan saurare shi mu saurari wanda ake kara to daga nan mukan musu adalci wanda aka zalunta yana da ra'ayin zai janye ne ko ko yana da ra'ayin a bi masa haƙi to da wannan muka dogara wanda mutum ya bada zabi da yarda ubangiji zamu yi masa tsakanin mu da wanda ya halicce mu
sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 a Zangon FM sai kun sake jina a nan gaba